قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايها كأن هو إني من قيسوة الدين المسلنشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wadda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta Lahadi. A yau muna 16 ga watan Ramadan, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446, wanda yake daidai da 16 ga watan uku shekara ta 2025 miladiya. Ci gaba da darasinmu na tafsirin Alkur'ani mai girma wadda muke gabatarwa a cikin Suratul Baqara. A darasinmu na jiya mun tsaya kan aya ta 166, haka ne ko? Za mu tashi yau insha Allah 167 ko? Insha Allah ta'ala yau za mu tashi kan aya ta 168. Fadin Allah ta'ala, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatish shaitan. إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون
Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhan nasu Allah yace ya ku mutane kulu mimma fil ardi halalan tayyiba Allah yace ku ci daga abin da ke cikin kasa wanda yake halal wato mai gadi mai tsafta wala tattabi'u khudwati shaytan sannan kuma kada ku bi wato ainihin hanyoyin shaydan innahu lakum aduwwun mubin domin shi makiyi ne a gare ku mai bayyana kiyayensa a gare ku innama ya'murukum bis-su'i wal fahsha iyakar abin da yake umultan ku da shi shine yana umultan ku da sabo da kuma ayyukan asha ayyukan banza wa anta qulu 'ala allahi ma la ta'lamun sannan kuma yana umultan ku da ku dinga fadi game da Allah abinda baku da sani abinda baku da ilimi akai ku dinga fadi kuna jingina ma Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan ayoyi guda biyu na farko Allah madaukakin sarki yayi kira zuwa ga mutanen duniya baki daya domin duk sanda aka yi kira aka ce ya ayyuhan nasu to kowa ya shiga ciki da kafiri da musulmi kowa ya shiga ciki idan aka ce ya ayyuhal ladina amanu to wannan kiran ta masu imani ce su kadai amma aka ce ya ayyuhan nasu to kira ce ta kowa da kowa domin malamai suna cewa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kashi biyu ne akwai bangaren da ake kiranta da ummatul da'awa akwai ummatul ijaba ummatul da'awa sune kowa da kowa kenan wanda ake kiran su zuwa ga musulunci ummatul ijaba kuma sune waɗanda suka musulunta sune masu imani saboda haka in kaji an ce ya ayyuhan nas to ana yi ne da ummatul da'awa ya ayyuhal ladina amanu ana kira ne zuwa ga ummatul ijaba Allah ta'ala ya sa mu dace to Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane ma'ana ya ku duniya kowa da kowa ya shigo ciki Allah ya ce kulu mimma fil ardi halalan tayyiba Allah ta'ala ya ce ku ci daga abin da ke bayan kasa halalan tayyiba kaga abubuwa guda biyu Allah ya siffanta mana nan abinda zamu ci halalan sannan tayyiban malamai suka ce al halal shine ma abahahu shar'u duk abinda shari'a ta halatta shine al halal duk abinda shari'a ta yadda a sa a tufafi ko a ci ko a yi sutura da shi ko a shiga ciki ko wani abu makamancin haka shari'a ta yadda ta ba da dama a yi amfani da shi to wannan shaki kira da me shaki kira da halal saboda haka Allah ya ce ya ku mutane ku ci abinda ke bayan kasa ku ci wato min mafil ard daga abinda ke duniya anan malamai suka ce wannan min anan da aka ce min mafil ard suka ce min ne tab'idiyya abin nufi shine ashe ba komai bane a duniya yake halal mai tsafta domin da aka ce min mafil ard ku ci wani bangaren abinda ke kasa a matsayin mai dadi kuma mai tsafta ashe kenan akwai wanda akwai abinda yana bayan kasa amma kuma ba mai dadi bane kuma ba mai tsafta bane shi ko ba halal bane muna fahimta ku wasu malamai suka ce min anan wato min ne a da ake bayani akan inda abu yake min ma fil ardi ku ci wato ku ci daga abinda muka tsirar muku kenan daga cikin kasa halalan tayyiba ya zama wanda yake halal wanda yake tsaftatacce akwai abin da ke tsirowa daga kasa amma ba halal bane shi saboda haka Allah madaukakin sarki ya siffanta mana ababu wanda suka halatta ga musulmi ya ci to anan Allah ya yi amfani da lafazin kulu al-aklu ci domin ya wakilci sauran amfanin da mutane ke yi da sauran abubuwa domin kamar misali Allah zai ce innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara masu cin dukiyar marayu bisa zalunci suna cin wuta ne to ai kaga wani ba zai ce ai ni ba ci ne ba sawa ne haka ne ko baka ba wani ba zai ce ai ba ci ne ba ni gida na gina to me ake nufi shine an yi amfani da lafazin ci saboda ya wakilci duk wani amfanin da zaka yi da dukiyar maraya bisa zalunci to ka sani cewa kana tattara wuta ne makanka to anan wajen Allah yana nuna mana kulumin mafil ardi
abinda ake nufi shine duk abinda za ku yi amfani da shi a bayan kasa gaba daya, tun daga kayan ciyaci da kayan shaye-shaye da suturan ku da wajen zaman ku da komai da za ku yi amfani da shi, to dole ne ya zama halalan tayyiba. Muna fahimta ku? Halalan tayyiba. Sannan malamai suka ce Allah da yace halalan kuma yace tayyiban, wannan sifatun ne muakkada, sifa ce domin ƙara ƙarfafa ma'anar halal, domin Qur'ani yana da wani irin usulubi, daga cikin usulubin Qur'ani shine wajen ƙara ƙarfafa ma'anar abu, to wani lokacin sai Allah ya kawo lafuza guda biyu, sunaye guda biyu amma masu ma'ana ɗaya, saboda wato a ƙara tabbatar da ma'anar abin da ake nufi. Kamar nan da aka ce kulumin ma fil ardi halalan tayyiban, in aka ce halal ya isa, in aka ce tayyib ya isa, amma sai aka haɗa siffofin guda biyu a waje ɗaya domin wannan ta ƙarfafi wannan, a ƙara fitowa fili. Ku ci abin da ke bayan ƙasa halal kuma mai tsafta. Ai ba yadda za a yi abu ya zama mai tsafta sai in halal ne shi, ba yadda za a yi kuma abu ya zama tsaftacce ya zama wato halal sai ya zama tsaftatacce. Misali da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban, Allah mai tsarki ne baya karban komai sai mai tsarki. Kaga abin da ake nufi shine duk sadakar da kai ko taimakon da kai in dai dukiyar ba ta halal bace to Allah ba zai karba ba, amma sai aka ce la yaqbalu illa tayyiban, ba a ce la yaqbalu illa halalan tayyiban ba. Kenan duk wanda aka kawo a cikin su a cikin lafuzin, ko aka kawo lafazin halal ko aka kawo tayyib, to ya wakilci sauran gaba daya. Jama'a muna fahimta ku? Malamai suna cewa menene ma'anan at-tayyib. Wasu malamai suka ce abinda ake nufi da lafazin at-tayyib shine dukkanin abin da yake wato yana da dadi a baki, sannan kuma baya cutarwa a gangan jiki, sannan kuma ya zama an samo shi ne ta hanyar halal, to wannan shine tayyib. Domin na daga cikin siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da Allah ya ambata mana a cikin Qur'ani cewa ya zo ne domin ya halatta mana at-tayyibat ya kuma haramta mana al-khaba'ith. Allah yana cewa alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المؤمنون.
Allah madaukakin sarki yake cewa alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummi, Allah yana siffanta bayinsa da zai musu rahama, yake cewa su ne waɗanda suke bin manzo annabi ummi wanda bai iya karatu ba bai iya rubutu ba amma ya zo da abin da ya gagari masu karatu da rubutu, domin shi annabi sallallahu alaihi wasallama a siffansa a siffanta shi da cewa bai iya karatu da rubutu ba, wannan izza ce a gare shi, in an karanta ba zai iya rubutawa ba, in an rubuta ba zai iya karantawa ba, amma ya kawo abin da ya gagari masu karatu ya gagari masu rubutu. Amma kai a matsayinka na wanda ba annabi ba, in aka siffanta ka da cewa in an karanta ba za ka iya rubutawa ba, in an rubuta ba za ka iya karantawa ba, wannan suka ce wannan zagi ne, amma shi a nashi haƙƙin wannan yabo ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah ya ce alladhi yajidunahu maktuban indahum fit tawrat wal injil, siffofinsa yana nan a wajensu a rubuce a cikin attaura da linjila. Yaya siffarsa take? Sai Allah ya ce ya amuruhum bil ma'ruf, yana umurtansu da duk wani abu mai kyau, wa yanhahum anil munkar, yana hana su aikata mummunan aiki, sai ce wa yuhillu lahum at-tayyibat, yana halatta musu at-tayyibat, wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith, yana haramta musu kuma al-khaba'ith, su ne miyagun abubuwa. kaga wannan na daga cikin aikin da Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya aikata shi yasa malamai suka ce duk abin da mutun zai ci kuma ya cutar da shi a gangan jiki to haramun shi yasa da yawan malamai suka tafi akan cewa shan taba sigari haramun ne da mai ai mun fahimci al-tayyibat mun fahimci al-khaba'is da mu ga ita ba sigari na ta fada ta fada cin al-khaba'is miyagun abubuwa sannan taba sigari ita ce kadai abinda mai tallanta mai saida ita wanda ya buga ta a company sai ya rubuta maka cewa in kana yawan sha zaka mutu da wuri duk wani abinda yake sayarwa ko da likitoci za su ci na da illa ba zaka ga masu company sun rubuta ba wannan kuma doka ce a wajen su dole sai ya rubuta cewa mashayan taba suna iya mutuwa da wuri mana aqidar sa shine cewa an kada woma kana shan taba to kana iya mutuwa kafin lokacin ka duk da cewa mu musulunci aqidar mu ita ce ba mai mutuwa sai lokacin sa yayi amma kana lafsin anta muta illa bi idnillahi kitaban muajjala amma dai kaga ai shi karan kanshi mai hadawa mai producer din sa ya tabbatar cewa yana da illa to ballantana kuma amma an ga addini kuma galibin malamai suna cewa ita taba tana kaman ceceniya da abincin ɗan wuta saboda ai abincin ɗan wuta mai Allah ya siffanta shi da shi la yusmin wa la yughni min ju baya sa kiba kuma baya maganin yunwa sigari ba tana sa kiba tana maganin yunwa ko dai ba ta yi aiki kaga ko ai ta yi kama da abincin ɗan wuta Allah ka tsare mu da abincin ɗan wuta to kaga wannan na cikin siffar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama shine ya halatta mana tsaftatan abubuwa da kuma haramta mana wato miyagun abubuwa Allah madaukakin sarki ya samu dace da haka Allah ta'ala yace ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba ya ku mutane Allah madaukakin sarki yace ku ci daga abin da ke bayan kasa ku ci daga abin da muka tsirar muku a bayan kasa wato wanda ke wato halal kuma mai dadi sannan Allah yace wala tattabi'u khutuwati shaytan kar ku bi hanyoyin shaytan lafazin wala tattabi'u khutuwati shaytan malamai na kira'o'i sun yi mata kira'a guda biyu kira'an farko shine ana karanta ta da wala tattabi'u khutuwati shaytan ai makawun din damma hakanan qawun din ita ma a mata damma wannan ita ce kira'an ibnu amir da Imam al-Kisa'i da kuma riwaya ta Qumbul da kuma Hafsu sannan akwai sauran qurra'u kuma suna karantawa da wala tattabi'u khutuwati shaytan bi iskani ta sai ai mabawudin sukuni a ba kun ji kamar yadda malai karanta mana anan Hafsu ana ai mabawudin damma ni wala tattabi'u khutuwati shaytan to lafazin khutuwat ma'anansa shine jam'i ne na al-khutuwatu al-khutuwatu mufradi kenan al-khutuwat jam'i kenan abinda ake nufi da shi shine at-turuq shine hanyoyi na shaytan kar ku bi hanyoyin shaytan ma'ana kar ku bi rudin shaytan kar ku bi hanyoyin shaytan a baya da muka yi tafsirin isti'aza mun karanta hanyoyi da wato matakai da kuma tarko da shaytan yake bi domin ya kama mutane na farko dai tarkon shaytan hanyar shaytan ta farko ita ce shirka ma Allah tabaraka wa ta'ala al-imam ibn kathir Allah ta'ala ya mishi rahama a cikin tafsirin suratul hashr inda Allah madaukakin sarki yake cewa kamasali shaytani idh qala lil insani kun فكان عاقبتهما
أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين
الله تبارك وتعالى أكركشم ونن آية دا الله يكي مغانا الإمام ابن كثير يكاو قصة تا ولن سمتاني wadda suna da wata kanwa mace lokacin da suka tashi za su yi tafiya tafiya mai nisa sai suka dauki wannan kanwar tasu sai suka kai ta gidan wani malami rahibi suka ce ga ta nan sun kawo ta a matsayin amana kula musu da ita har zuwa lokacin da za su dawo ga abincin ta ga kaza ga kaza ga komai ga komai daka tafiya tana tafiya wannan malamin dama ya kibance kansa ne shi kadai yayi rahabaniya ne ya kibance kansa shi kadai ba ruwansa da mutane ba ruwansa da kowa ba ruwansa da mata ba ruwan shi da kowa eh Allah ya ce kuma ba mu muka sanya musu ba su suka kirkiro ma kansu kuma ba su iya kiyaye shi ba to wannan yasa shedan ya fara kawata mishi ita ya fara ziga shi har ta kai ga karshe yayi mata ciki lokacin da ta haihu ta haifi dan sai ya raya masa cewa ai idan ɗan uwanta suka dawo suka ganta ta da za su tambaye ta ina ta samu da kuma za ta ce da su kai ne saboda haka abinda zai fi shine da ita da ɗan duka kashe su daga sai ya dauki shawarin ya kashe ta ya kashe ɗan daga shedan sai je nuna ma waɗancan yayin nata a mafarki cewa ai gashi 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 ga abin da ya faru kai ko ai zama bi kama su bace mazamazai suka tattaru suka dawo suna zuwa kuwa ya nuna musu har inda za su samu gawar ta sai ga gawar nan sun samu to lokacin da magana ta fita aka kai fada sai aka taho da wannan malami domin a yanke masa hukunci aka tara jama'a aka daura shi akan wato manara ko wata hasumiya da za a rataye shi a wajen sai shedan ya zo sai yake faɗa masa cewa ni ne na sa ka kai kaza 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 to yanzu mafita guda ɗaya take kuma a waje na take a ce in dai a wajenka ne ba na san mafita je ka abun ka ya ce to shikenan tunda baka so sai juya zai take sai kira shi ya ce zo faɗa min me mafita ya ce mafitar ita ce kai musu sujjada guda ɗaya in kai musu sujjada ɗaya ni kuma zan nuna maka hanyar da za a bi a fita ya ja da shi ya ja da shi ƙarshe sai faɗi ya mai sujjada to da ya faɗi ya masa sujjada shine sai ce da shi dab kai shirka ma Allah ai ni kan ba ni ba kai shine Allah yake cewa ka masali shaytani iz qala lil insani kufur shaydan ne zai ce ma mutum ka kafirce falamma kafara lokacin da ya kafirce din qala inni bari'un min sai ce ai ni kan ba ni ba kai ba ruwa na da kai inni akhafu Allah rabbul alamin ni ina tsoron Allah ubangijin ta kai sai Allah ya ce fa kana aqibata huma annahuma fi an-nari khalidin fiha karshen makoman su ita ce da shaydan din da wanda aka ziga shi ya kafirce din dukan su wutan jahannama kuma za su dawoma a ciki to hanyar shedan ta farko ita ce shirka sannan idan shedan ya buga ya buga ya buga ya ga shirka ba za ta yiwu ba sai ya zo hanyarsa ta biyu tarkonsa na biyu ita ce tarkon bid'a bid'a domin shi shedan a wajensa ya fi son dan bid'a sama da mai sabo domin ita bid'a illata mai girma akan sabo shine duk wanda yake aikata aikin sabo to ya sani a ransa cewa ba daidai yake yi ba kuma mai yiwuwar in an masa wa'azi zai gyara amma ita bid'a in mutum ya kamata yayi zanga zanga ma Allah da manzo ne kuma sai ya ce Allah da manzo ne suka sa shi hasali ma in kai kokarin cewa ya gyara sai ji wannan sa cewa zaka raba shi ne da hanyar Allah da hanyar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama to wannan ita ce illar bid'a wannan yasa shaydan bid'a take soyuwa a gare shi domin ba yadda za a yi kai bid'a sai ka hada da kiyin ƙarya ma Allah da manzo ba yadda za a yi mutun yayi bid'a sai ya hada da ƙare da yi ma Allah sai yayi ƙare da yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama amma in dai za a tsayu akan asalin abinda Allah da manzo suka karanta to bid'a ba za ta samu wajen zama ba to saboda haka idan shirka bata yi ba to sai kawo maka bid'a to in bid'a bata yi ba ya buga bid'a ta ki to sai je tarkon sa na uku shine dana maka tarko akan kaba'irul dhunub manya manyan sabo wanda ake ganin su asalin manyan sako sai kai ka zuwa ga wannan saboda shi a wajen sa shi ya fi son din bid'a akan karuwa ne saboda karuwa za ku iya zaune da ita kuma ta wa'azi kuma ta san abin da take yi ne ba daidai take yi ba ba yadda za a zo a ce mu karuwa me yasa ce karuwanci ta ce ai ga aya a cikin Qur'ani ya ce ai karuwanci ko hadisi ya ce ai karuwanci zai yi ba zai yi ba amma bid'a fa in kace masa ba kyau ayan Qur'ani zai nemo yayi kokarin kare bid'ar sa ko ya nemo wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi zai kare bid'ar sa shi yasa Ibn Fodi a cikin littafin Ihya Us-Sunna wa Ikhmadul Bid'a yace ma'anar bid'a yace dama shine tariqatun fid dini muhtara'a tudahi shari'a yuqsad bi suluki 'alayha al-mubalaghatu fi ta'ammudillahi ta'ala yace ma'anar bid'a shine wata kirkirarriyar hanya ne kagaggiyar hanya a cikin addini in ka ganta zaka ga kamar tayi kama da shari'a manufar mai yin ta ma shine wai na so ya kai makura wajen bautar Allah shine abin da ke sa shi ya bid'a to kaga in yaje tarkon sa na hudu wanda shine kaba'irul dhunub yanzu ga kai manyan zunuban irin su zina liwadi cin riba da sauransu in ya ga bai yu ba to sai tafi da kai tarkon sa na biyar shine sagairul dhunub kananan zunubai yace ma wannan ai dan ba wai wannan ai ba damuwa bane din ka dan yi kaza wanda ma suke yin manya fa kai din kai kaza ai ba matsala bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yace ka shedunku iyyakum muhaqqiratu dhunub ka shedunku da kananan zunubai wanda kuke rainawa yace domin misalin kananan zunubai da ake raina su yace kamar mutane ne suka sauka a cikin wani daji a wani fili sai suna so su yi girki sai a ce kowa ya je ya nemo itace wannan ya kawo karan itace daya wannan ya kawo daya wannan ya kawo daya wannan ya kawo daya manzo Allah ya ce idan suka hada a waje daya to sister da murhu sai murhu ya tashi in ma girki daban-daban za su yi wannan ya yi ya sauke wannan ya yi ya sauke amma in kowa ya ce da iya nashi da ya nemo guda ɗayan nan zai girki girkin ba zai yi ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haka kananan zunubai suke daya biyu daya biyu daya biyu kafin ka ankara sun taru sai su halakar da mutum yasa wani malami yake cewa la tahqiran saghiratan innal jibala min alhasa kar ka daina kananan zunubai domin duk sanda kaga wani katon dutse to in ka farfasa shi kananan tsakowayi ne suka hadu suka mai da shi mai dutse to kaga tarkon shi na biyar kenan in yaje tarkon shi na biyar saghairul dhunub ya ga bai yi ba to sai ya kai ka zuwa tarkon shi na shida shine sai ya tsaya da kai a halal shine abinda in kai ba lada ba zunubi tunda yanzu duk ya bi wannan matakan baka bi ba to sai tsaye da kai a halal eh saboda haka in an zo ana ce ga kwamitin marayu a masallaci ko ga kwamitin kaza a masallaci ku taimaka da dukiyoyinku to sai ya raya maka a'a wanda ka siyo mota kagan ka siyo mota da kudin ka ai ba lada ba zunubi ai wanda kai sabuwan shadda wanda kai sabuwan kaza wanda ka siyo waya wanda kai kaza wanda kai kaza kagan yanzu ya buga da kai cewa ka dauki kudin ka je kai aikin fasikanci kake to yanzu dai tsidi kai ne a inda in kudin ma ya tafi ba wani abun da zai dawo maka da lada wannan shine tarkon sa na shida to sai tarkon sa na bakwai na karshe shine in an samu ga aiki mai babban lada ga kuma aiki mai karamin lada to sai tsidi kai a mai karamin lada sai tsidi kai a aikin da bai da karamin lada wai damuwan sa dai kawai shine ka fada cikin inda mai da office babu li yakunu min asabi sayyid damuwan sa ka fada cikin tawagan sa ina yan wuta to sai tsaye da kai a iya aiki mai karamin lada eh to shi yasa iya tsiranka shine dagewa akan imani da aiki na gari da kuma dogaro ga Allah dan Allah yana cewa fa idza qara'ta alquran fasta'iz billahi minash shaitani
rajim fa idza qara'ta alquran fasta'iz billahi minash shaitani rajim
innahu laysa lahu sultanun
ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun innama sulqanuhu ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi yushrikun
Allah tabaaraka wa ta'ala yake cewa fa idza qara'tal qur'an Allah yace duk sanda zaka tashi zaka karanta alqur'ani fasta'id billahi minash shaitanir rajim Allah yace ka nemi tsarin Allah ka nemi kariyan Allah daga sharrin shaitan jefaffe sai Allah yace innahu saboda shi shaitan laysa lahu sultanu ala alladhina amanu bayi da wani karfi ko iko akan masu imani wa ala rabbihim yatawakkalun kuma wasu dogaro ga ubangijin su innama sultanu karfinsa da yake da shi ikonsa da yake da shi alal ladina yatawallawnahu akan wadanda suke jibantan sa ne walladina hum bihi mushrikun wadanda kuma suke tarayya ma Allah da shaida kaga wadannan matakai guda bakwai sune khudwati shaytan da Allah ya ce da mu wala tattabi'u khudwati shaytan kar ku bi hanyoyin shaytan innahu Allah ya ce lallai shi shaytan lakum aduwwun mubin abokin gaba ne mai bayyana gabansa a gare ku abokin gaban ku ne shi inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa
inna lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa
إنما يدعو حزبه
إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير
الله تبارك وتعالى يتشي إن الشيطان لكم عدو الله يتشي للي شيطان مكييني أغريكو أبو كنغاباني أغريكو فاتخذوه عدوا الله يتشي كوريكيشي أما تسيين أبو كنغابا كوي غابا رشيطان إنما يدعو حزبه إيا كر أبن الشيطان يكيهي shine yana kiran tawagansa ne ƴan kungiyarsa li yakunu min ashabis sa'ir domin su zama ci ƴan wutan sa'ira Allah ka tsare mu saboda haka Allah ya ce shaydan abokin gaban ku ne shaydan abokin gaban ku ne alam a'hadu ilaykum ya bani adam Allah ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin Allah ya ce ya ku ƴan adam ba na yi alƙawari da ku cewa ba za ku bauta ma shaydan ba ban fada muku cewa shedan makiyin ku bane abokin gaban ku ai mun karanta a baya anan cikin suratul baqara irin yadda shedan yayi gaba da baban mu annabi adam har ya fito da shi daga gidan aljanna tare da matansa hawa mun wuce wannan ayoyi a suratul baqara kaga ai wannan na nuna mana tabbas shedan makiyin mu ne kuma bai kamata mu rike shi a matsayin abokin gaba ba afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu Allah ya ce yanzu za ku rike shi da shi da zuriyarsa da ƴan aikin sa a matsayin majibanta masoya ko ma bayana bayan kuma su din makiyan ku ne Allah ya ce bisa lizzalimina badala tir da abinda azzalimai suka musanya madadin su bi ubangiji suka je suka kama wani wanda yake makiyin su ne abokin gaban su ne Allah kalmar da sai ka kare mu Allah madaukakin sarki ya ce innama iyakar adatu hasrin kenan iyakar abinda shedan ke nufin ku da shi ya amurkum bisu'i wal fahsha yana umultan ku da abinki da kuma aikin asha aiki na alfasha wa anta qulu ala allahi ma la ta'lamun yana kuma umultan ku ku fadi abinda ba ku sani ba game da ubangiji kaga anan Allah ya fadi abubuwa guda uku da shedan ke umultan mu da su malamai suka ce Allah yayi ذكر الخاص بعد العام domin idan aka ce inna ma ya'murukum bisu to duk wani abun sabo ya shiga ciki duk wani abu mara kyau ya shiga ciki amma sai ya ce wal fahsha da kuma al fahsha sannan wa anta qulu ala allahi ma la ta'lamu daga cikin abun da yake umultan ku da shi kuma shine ku budi baki ku yi magana akan addinin Allah akan abun da mi ba ku da ilimi akai to shi yasa idan ka koma suratul nur daidai kan izu Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladhina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan
wa man yattabi' khutuwati shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar
walaula
fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم
الله تبارك وتعالى يتشي يا أيها الذين آمنوا يا قولا دوكي إيماني دا الله لا تتبعوا خطوات الشيطان Allah ya ce kar ku bi hanyoyin shaytan, kar ku bi hanyoyin irin na shaytan. Sai ya ce wa man yattabi khudwati shaytan, duk wanda ya bi hanyar shaytan to ya sani, fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar, shaytan yana umalni ne da alfasha da munkar. Iyakar abin da shaytan ke umantan ku da shi kenan, alfasha da kuma munkar, abinki duk wani aikin sabon Allah. Allah ya ce to shaytan yana umultan ku da shi, kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila azabis sa'ir. Allah ya ce shi tsarin shaytan shine yadda lamarin sa yake, duk wanda ya jibance shi ya kama hanyar shaytan to shaytan zai batar da shi daga hanya madaidaiciya ya kuma nusar da shi zuwa ga hanyar wutan jahannama. Allah ka mana kariya daga wuta, ka mana kariya daga sharrin shaytan. To kaga Allah ya ce innama ya'murukum bis-su'i wal fahsha, abinda shaytan ke umultan ku da shi shine yana umultan ku da as-su. Lafazin as-su malamai suka ce abinda ake nufi shine ma yasu'u wuqu'uhu aw aqibatuhu, shine duk abinda faruwan abun ba kyau, ko kuma in abun ya faru karshen sa ba zai kyau ba. Koda a yanzu in an yi za a ji dadi, amma kuma zai haifar da sakamako mara kyau, to wannan sunan shi as-su, abu ne mai kyau, abu ne mara kyau. Muna fahimta ku? Yasa yace thumma kana aqibatal ladina asa'u as-su'a, karshen waɗanda suka munana a duniya shine mafi muni a lahira. Kaga lokacin da suke munana aikin ai a tsammanin su kamar suna aiki mai kyau ne, a tsammanin su kamar babu matsala, amma kuma karshen ya da musu me, ya da musu matsala. Kaga ashe kenan duk abinda mutum zai aikata kuma karshen sa ya ja masa matsala, to wannan abu ne mara kyau. Kaga lokacin da mutum zai ci haram, domin wannan ayan tana nuna mana haramcin cin haram, illan cin haram, din Allah ya ce ku ci halalan tayyiban, kaga haram ya fita daga ciki. Kaga sanda mutum zai ci haram, ko ya tauye mudu, ko ya ci riba, ko ya yi magudi, ko wani abu makamancin haka, ai a lokacin yana jin dadi saboda ya tara kuɗi, zai sai kaya mai kyau, zai sai mota mai kyau, zai ci mai kyau, zai gina gida mai kyau, zai auri kalan matar da yake so da sauran abubuwan rayuwa baki daya. Amma kuma karshen in an je gidan karshe kuma ai babu kyau, to wannan ya zama as-su kenan. Sannan Allah ta'ala ya ce wal fahsha, al-fahsha shine kullu ma yuqbahu shar'an aw fi a'yunin nasi min al-ma'asi, duk abinda shari'a take masa kallon mummuna ko kuma yake mummuna ne a idanun mutane na sabon Allah, wannan shine alfasha, shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa albirru husnul khulqi wal ithmu ma haka fi nafsika wa karita an yattali alaihi nas, abu mara kyau shine abinda zuciyarka take maka kaikayi lokacin da kake aikata shi, sannan kuma baka son mutane su leko su ga kana yi, baka so, to wannan shine alfasha. Sannan Allah ta'ala ya ce wa anta qulu, kaga alfahsha daga ciki ai zina ta shiga ciki, wala taqrabul zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, zina alfahsha ci, sannan luwadi ya shiga ciki, wa lutan idh qala liqaumihi atatuna alfahishata wa antum tubsirun a innakum latatuna rijala shahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun, kaga alfahsha ne wannan, luwadi ya shigo ciki, madugo ya shigo ciki, duka alfahsha ne, to wannan na daga cikin abinda shaytan ke umultan ku da shi. To ita alfasha ba ma kai kai ba, a yi ta maka dadi ma Allah ya ce ka jira akwai azaba, ba kai kai alfashan ba, kaga ana yi ne alfashan ta burge ka, Allah ya ce ka jira akwai azaba, yace innal ladina yuhibbuna an tashi'a alfahishatu fil ladina amanu,
innal ladina yuhibbuna an tashi'a alfahishatu fil ladina amanu lil ladina amanu lahum adabun
أليم في الدنيا والآخرة
لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة
الله يعلم
والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
الله مدوك كنسر كيكي تشوى إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة في الذين آمنوا. الله يتشي للي ودن نسكي سو أبن يكي بريجي سو يكي مسو داري سو قا الفاحشة تنايا دواء تشكي ماسي إيماني. Allah ya ce lahum azabun alimun fi dunya wal akhirah, suna da azaba mai radadi a duniya da lahira, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah ya san abinda ku ba ku sani ba. sannan sai Allah ya ce na karshe wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamu. Allah yana shedan yana umultan ku ya ku dinga sake baki akan addinin Allah, kuna fadin abinda ba ku sani ba ta hanyar halatta wani abu ko haramta shi ba tare da ilimi ba. Wannan yana daga cikin illal da mutun zai jefa kansa a cikin mafi girma, shine yayi magana akan addinin Allah ba tare da ilimi ba. Qul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلموا. cikin abin da Allah ya haramta mafi girma, Allah ya ce shine ya haramta kar ku fadi abin da baku sani ba game da Ubangiji. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. Allah ya ce kar kawai din harshenku ya nuna muku abu, kawai wannan halal ne wannan haram ne, kawai ku halatta wanda ku ga dama ku haramta wanda ku ga dama, ku kirkiri ƙarya ku jingina ma Allah. Allah ya ce innal ladhina yaftaruna ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Waɗanda suke kirkiran ƙarya su jingina ma Allah ba za su taɓa cin nasara ba. Mata'un qalilun wa lahum azabun alim. Allah ya ce jin dadin da za su yi na duniya ne dan kadan ne, sannan kuma suna da azaba da radi a lahira. Laifin su me? Kirkiran ƙarya su jingina ma Allah. Shi yasa in an tambaye ka ko akan ilimi ko kana karantarwa aka tambaye ka akan abu wanda baka sani ba, ba illa bane, ba aibu bane, din ka ce ban sani ba. Shi yasa wani malamin ke cewa wa idza su'ilta bima jahilta fala takun mutahaziqan mutasarrian bi jawabi. In aka tambaye ka game da abin da ka jahilta, abin da baka sani ba, kar kai gaggawan ba da amsa akai. Al-ilmu bahrun la nafada lima'ihi. Shi ilimi kogi ne ba wanda yake sai kwashe ruwan kogi gaba daya. Kam qala la adri ulul albabi, nawa nawa ne manyan malaman da suka tumbatsa ilimi aka tambaye suka ce ban sani ba, nawa? Yace la ilma indi laysa aibu innamal aibu an yuftaju ghayri sawabi. Din ka ce ba da masaniya akai ban sani ba, wannan ba suka bace. Aibu shine ka bada fatawa akan abinda baka sani ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yi tambaya sai aka bashi fatawa bisa jahilci bisa rashin sani, to laifin na kan wanda ya bashi fatawar, laifin yana kan wanda ya bada fatawar. Saboda haka fatawa abu ne mai hatsari kwarai da gaske. Lokacin da ake magana akan addinin Allah akan abin da baka sani ba, to ka tsaya a iya inda ka sani, iya wanda ka sani. Manzo Allah ya ce ballighu anni walau aya, ko da aya ɗaya ka sani to ka isar. Ka'idar ilimi kenan, irin dai ka'idar ciyarwa ne. Li yunfiq zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq bima ataahu Allah. Allah ya ce wanda ke da yalwan arziki ya ciyar daga yalwan arzikinsa, wanda kuma arzikinsa kuntatacce ne shi ma ya bayar da abin da Allah ya bashi. To haka ka'idar take a babin ilimi. In iliminka mai fadi ne to ka bada ilimi mai fadi, in iliminka tsukakke ne ka karantar da iya abin da ka sani, wanda baka sani ba kuma kai hakuri. Ba a ce dole sai ka kai malam wani kafin ka karantar ba, domin tsarin ilimi kana karba daga na sama ne kana ba na ƙasa, shi ma na ƙasan kai yana karba daga wajen kai yana ba na ƙasa da shi. To sai kowa ya karantar da iya abin da ya sani, ya faɗi iya abin da ya sani akan addini, amma ba ya buɗe baki akan addinin Allah yana magana akan abin da bai da ilimi akai ba. Babu aibi a cikin dun an tambaye ka kace ban sani ba, babu aibi. Ko kuma kace sai na tambaya sai na yi bincike shikenan. Kaga wannan galibi daga cikin wanda suka fi kowa fadawa cikin wannan hadarin, Allah ka sassauta shi ne, su ne malamai islamiya. Suna daga cikin wanda suka fi kowa fadawa wannan hadarin. Watakil ko wani dalibi ko wata daliba za ta zo ta ce malam me hukuncin kaza, yana ji a wajen shi kaskanci ne ya ce bai sani ba, ko kuma ya ce sai ya tambaya yana ganin kamar kaskanci. Haka ko sai ba da fatawa ba tare da ilimi ba. Ita ko yanzu abin take gani shine ai malam mufti ne ya sani ya bada fatawa akan kaza, a'a ya ce mun a to tunda jininki ya zama kaza to ba sai kin yi sallah ba, shikenan sai ta ajiye sallah. Watakila kuma ya cancanta ta yi sallah a waje, ko kuma yasa ta yi sallah a inda bai dace ta yi sallah ba. Kaga dai duka sabo ne ai mai al'ada, wadda al'adan ta sunan shi al'ada ta yi sallah sabon Allah ne, wadda kuma watakila ya fita daga al'adan ya koma wani abu ta kiyin sallah shi ma sabon Allah ne. Saboda haka an zo an tambaya me hukuncin kaza, ka ce a'a ban sani ba, amma dai jira ina da wani aboki ina ga kamar ya fi ni sani ko ina da wani malami na wanda na san ya fi ni sani bari in kira shi a waya ko kuma bari zuwa gobe ki zo ki saki tambaya ko zuwa gobe ka zo ka saki tambaya shi yasa wani malami yace duk wata fatawa tana da sauki galibi fatawa wanda tafi wahala ita ce fatawan halal da haram halal da haram wannan ita ce fatawar da tafi kowace fatawa wahala kaza halal ne ko kaza haram wallahu almusta'an Allah ta'ala ya sa mu dace abinda mun karanta dai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallam baraka ala nabina muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma salli ala muhammadi wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala muhammadi wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka wallahu a'lam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh